بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافرنا أصبر شاد يا جوتر ذو القعدة shekara ta 443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 113 insha Allah cikin jeringin darussa daga lissafin al-istiqama wallafar al-imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne dan tantance bayanai game da tafarki madaidaici musamman wajen fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman wajen fassara ainihin wato hadisai da ayoyi da ke alaka da as-sifatul khabariyya Ibn Taymiyyah bisa irin al'adarsa yana yawaita istitradi akan masaloli ya juma yana ta tattaunawa akan maganganu wadanda yake cirowa kuma yake mai da bahasi akan su daga littafin ar-risalatu al-qushairiyya wallafar abul qasim al-qushairi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya Ibn Taymiyyah yana ta yi mana magana akan muhimmancin ainihin tsayawa akan abinda Allah subhanahu wataala ya ainihin hukunta da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta har ya gangaro magana akan wato daidaituwa wajen neman gafara da wajen imani da kaddara da ruku da asbabu da yadda da ainihin hukuncin Allah zamu tashi a inda yake cewa kama fil hadisi sayyidul istighfar sayyidul istighfari anta an yaqula al abdu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li wato bayan da ya gama magana akan cewa mafi yawan abin da aka samu jarabawa ta bangaren shi dangane da mutanen da ake ce musu as-salikun wato masu bin tafarki na zuhudu sun shiga jarabawa game da al-iradatul amma wato irada game garin mas'ala ta irada har aka samu wasu su suna samun rawar kafa a cikin abin da suka yi imani da shi na kaddara Allah da iradarsa shine yake cewa daga cikin abin da ya kamata a sani bawa wajibi ne ya yarda da zunubinsa kuma ya nemi gafara a wurin Allah wadannan da yake cewa su ba za su nemi gafara ba Allah yayin yadda ya ga dama da su suna kan kuskure wadanda kuma suke yin zunubai suna ganin su ma ai Allah ne ya kaddara musu su ma kuskure suke yace wajibi ne bawa ya nemi tsarki ya nemi takawa yayi fatan samun dace daga ainihin wato rahma Allah dan gam da kasar da ibadar Allah sannan kuma ya samu kanshi a cikin tsautsayin yayi zunubi ya saba wa Allah yayi katobara ya zalunta kanshi to yayi nadama ya nemi gafara Allah shine yake kwatance yake cewa kama fil hadisi kama yadda ya zo a cikin hadisi Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i hadisin sayyidul istighfar wato jagoran istighfari akwai lafuza daban-daban na istighfari to wannan lafazi shine shugaban su shine jagoran waɗannan lafuza mabambanta an ya kula la abdu bawa yace abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li misal ada ibn taymiyyah zaka ga ko aya ce yakan yanko daidai inda yake bukatar hujja ne ba wai sai ya kawo maka doguwar aya ko jeren gyar ayoyin ba to muka lura nan ya yanko iya inda yake so ya hujja da shi ne akan mene akan al-itirafu bizam bawa ya yadda yayi zunubi ya dinga cewa abu laka bi ni'matika alayya ya Allah ina ikirafi da ni'imar da kai mini sannan bayan wannan kuma wa abu bi zambi kuma ina ikirafi da cewa ni mai zunubi ikirafi da ni'imar Allah sannan ka biyo baya da ikirafi da furtawa cewa ka yadda kai gajiyayye ne kasashe ne asalin lafazin wato ita wannan addu'a sayyidul istighfari shine fadin mutum da zai ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Haka yabo a cikin ainihin hadisin Shaddadu dan Aus dake cikin Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i, afwan Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i, haka nan Jabiru ma ya ruwaito a cikin riwayat Imam Nasa'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya faɗi wannan istighfari da safiya yana mai muqinan bi, yana mai imani da abin da yake faɗa, in ya mutu a wannan rana ya mutu dan aljanna. Wanda ya faɗa da dare tare da wannan imani, in ya mutu cikin dare ya mutu dan aljanna. Allah ka sa mu dace. Mali ya kawo shi ne anan dai ya mana hujja da shi akan wato wajibcin mutum ya furta shi mai laifi ne. Wa kama fil hadisi sahihi ilahi, haka nan kuma kamar yadda ya go a cikin hadisi ingantacce wanda yake hadisi ne kudusi, shi yake nufi da al-ilahi, cewa ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyaha. Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan hadisi na Imam Muslim wanda riwaya ce daga sahabi Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, farko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abu Dharr, Allah ya ce ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Sai yake cewa ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdiku, ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya shi ya zama shi zalunci a tsakankaninku, abu ne wanda yake haramu, kar ku zalunci junanku. Allah ya sake cewa ya ku bayina dukkaninku kuna kan bata ne in ba wanda na shiryar da shi ba, dan haka ku nemi shiriya, ku yi addu'a, ku nemi shiriya a wajena. Sai Allah kuma ya sake cewa ya ibadi ya ku bayina innama hiya a'malukum, duk abin da za a muku sakamako akai fa ayyukanku ne. Uhsiha lakum, ni Allah ji Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki zan ƙididdige muku ayyukan, thumma ufikum iya, sannan in dawo muku da kayanku cikakke. Faman wajada khairan falyahmadillah, wanda duk ya samu abin da yake alkhairi ne to ya gode wa Allah ba iyawarsa ba ce. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa, wanda kuma ya samu sabanin alkhairi kai zargi kowa sai kanshi, shi yau kanshi tawarwari. ومن هذا الباب دخل قوم من اهل الاراده في ترك الدعاء. مالن يتي تو تا wannan fuska ce sai wasu daga cikin mutane sai suka daina yin addu'a. wa akharuna ja'alu tawakkula wal muhabbata wa nahwa dhalika min maqamatil amma, wasu kuma suka ce tawakkali da kauna da ake wa ubangiji wannan matsayi ne na gama garin mutane su sun wuce. wa amsalu hadhihi al aghalithi allati kat takallamna alaiha fi ghairi hadha al-mawdi, yace da dai wasu kurakurai ire-iren waɗannan waɗanda mun yi magana da akan su a wani wuri inda ba nan ba. wa bayyana al-farqa bayna as-sawabi wal khata'i fi dhalika, kuma muka bayyana bambancin me daidai me kuskure game da haka. yace wa li hadha wa amsalihi yujadu fi kalami a'immati ha'ula'il mashayikh al-wasiya bittiba'i al-ilmi wa shari'a, saboda yawaitan waɗannan kurakurai da wannan tatabar za da ke cikin maganganun sufaye din nan, da haka za ka ga manyan shehunan su can na farko aka yawaita samu a cikin maganganun su suna jan kunne, suna yin nasiha cewa suna wasiya wa mabiyansu cewa su yi kokari su koyi ilimi na addini kuma su san shari'a. saboda me? Saboda su gujewa waɗannan tatabar. galibin sufaye da masu bin su da za ka ji suna samun waɗannan matsalolin, za ka ba su da ilimin aƙida, ba su da ilimin shari'a, wato ilimin sufancin kawai suka sani, za ka ba su da kariya, ba su da ainihin abin da yake kare su daga waɗannan barna, shine ilimin aƙida da ilimin shari'a. ka qauli Sahal ibn Abdullah Tustari, daga cikin limamansu na farko-farko waɗanda za a buga misali da su akan cewa sun hori mabiyansu da su bi Alƙur'ani da Sunna da shari'a, akwai Sahal ibn Abdullah Tustari, Allah ya gafarta masa, da yake cewa al'amalu bil iqtida'in aishun nafs, mutum ya dinga yin aiki wai yana tarbiyyar zuciyarsa ko yana gyaran zuciyarsa, amma bil iqtida'in, ba tare da yana koyi da sunna ba, yana koyi da malaman farko ba, yace aishun nafsi, gaban kanshi kawai yake, dan gaba gadi ne abin da ya ga dama yake. Wal amalu bil iqtida'i azabun 'ala an-nafsi, mutum kuma ya dinga aiki yana koyan na baya, wato yana kwaikwayon magabata, to wannan yana azabtar da, wato akwai wahala sai ka dage. Wannan magana an antuna mun wuce ta a baya, malam ya ambace ta. Wa qala kuma sa'al yake, kullu wajidin la yashhadu lahu alkitabu was-sunna fa huwa batil, duk wani alwajid, wato wani halartowa, duk wani abu da zaka halarto da shi a zuciyarka, irin yadda su suke faɗa sufaye din, da wani tunani da zaka yi, da wani abu da zaka bujiro da shi, in dai babu wani abu a cikin alqur'ani da sunna wanda yake goyen bayansa, yace fa huwa batil, to na barna ne ba daidai bane. Wa qala junayd ibn muhammad, al-junayd shi ma yana cewa man lam yaqra alqur'ana wa yaktub alhaditha la yuqtada bihi fi hadha ash-sha'r, duk wani shehin da bai san alqur'ani ba, bai rubuta hadisi ba, ba makarantar alqur'ani bane, ba masanin hadisi bane, to bai halanta ai koyi da shi al'amarin gyaran zakata. Li anna ilmana hadha muqayyadun bil kitabi was sunna, yace dan mu ilimin mu wannan na sufanci, to ya yana da dabaibai, an takaita shi a cikin abin da ke cikin alqur'ani da sunna. Wannan magana ita ma mun wuce ta a baya, in za a yi tunawa. Wa qala ahmad ibn abi al-hawari, haka ibn abi al-hawari shi ma yana cewa man amila amalan bila ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa batilul amalu, wanda yake wani aiki ya zama baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan aikin nashi barna ne. Ibn Taymiyyah ya gama wannan dogon zancen da yake yana mana shi, zai bude wani sabon fasali akan wata mas'ala sabuwa, sai ya ce faslun fi sakari wa asbabihi wa ahkami, ga wata gaba za ta yi magana akan as-sakar, maye, wa asbabihi, da sabubban da ke sanya shi, wa ahkamihi, da hukunce-hukuncensa. Ana iya cewa as-sakar, ayi masinun da kafin fataha as-sakar. Ana iya cewa kuma as-sukru, ayi dhamma masinun, ayi makafin dauri. As-sakar ko as-sukur shine wato magagi ko maye, duk wani yanayi da dan adam zai shiga wanda hankalin shi zai gushe saboda shan wani abu ko shakan wani abu ko shakan wani hayaki ko tsananin damuwa da tashin hankali ko tsananin farin ciki, duk suna sa wannan tashin hankali, kamar da Qur'ani ya faɗa wataran nasa sukara wa ma hum bisukara, tashin hankali ne wannan wanda Qur'ani ya kwatanta, ko kuma tsabar firgici ko kamar da Annabi yake cewa shi ma zuwa Qur'ani, wajaat sakaratul maut bil haqq, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil maut la sakarat, da ire-iren su sufaye suna da wasu lafuzza, wasu mustalahat nasu da suke amfani da su, as-sakar ɗaya ne daga cikin su, zaka kuma galibin su suna da Hassan da Husaini ne, kowanne su bibbiyu ne, ma'ana akwai as-sakar, kishiyansa suna cewa as-sahu da sadu, as-sahu wato mutum ya dawo cikin hayyacinsa ya faɗaku ya san abin da yake, akasin haka shine hankalin shi gushe bai san abin da yake. Akwai irin al-fana'u wal baqa, wanda jiya jama mun yi magana akan shi a cikin wancan ajin namu na fasal Sheikh Al-Albani Yusuf. Al-fana wato shine emptiness, mutum ya bushe a neme shi a rasa, ya shige cikin lahut kamar yadda suke cewa, ya shiga cikin wata halara daban, ta kuma al-baqa ya wanzu a yadda yake. Sannan akwai al-mushahada da al-ghaiba, al-mushahada shine abin da ake gani, kamar da suke daukowa su ce daga alimul ghaibi wa shahada, al-mushahada abin da ake gani, al-ghaiba abin da ba wanda yake gani sai su da suka ainihin shige cikinsa. Akwai al-kashaf, akwai al-hajab, a ce wani mahjubi ne, wani kuma an mishi kashafi, wato an yaye mishi shamaki yana ganin Allah kamar yadda suke cewa, ko kuma wanda aka mishi hajabi mahjubi ne baya gani, ga abu kuru-kuru baya gani. Sannan akwai al-ittihad, akwai al-hulul, al-ittihad wal hulul wato sajewa da juna da arwahu suke yi, ko abdan, da kuma al-ahwal wal maqamat, suna nan da yawa daban-daban. to shi as-sakar wani mataki ne daga cikin matakai guda hudu da suke bayarwa. Da farko su ce akwai az-zuhul, bayan az-zuhul akwai al-hira, sannan sai akwai kuma shi as-sakar din, sai kuma as-sahw. Da abin da ka gani sabo, abin da zai fara samun ka shine zuhuli, wato ya baka mamaki, ya dau hankalinka, daga nan kuma sai ka shiga cikin mamaki mai zurfi al-haira, to daga nan kuma sai ka sai ya tafi da imaninka gaba da shine as-sakar. To daga nan kuma bayan wannan sai kuma ka dawo cikin hayyacinka, ka dawo ka gane me yake faruwa. Wannan lafaza ne na sufai, kuma galibi abin da salafin suka samu matsaloli saboda abubuwa ne kirkirarru, ba su da asali mai ƙarfi da suka dogara da shi addini, sai dai wasu nazariyat, wasu theories da suka ɗebo daga wasu civilizations, daga Yunan, daga Furs, daga Buddha da makamantansu, sai aka zo aka yi ƙoƙarin a musuluntar da su, a sa musu rigar musulunci don a karfe su. Sai ka ga har yanzu akwai tataɓar da mai yawa a kansu. Kuma mu'jamul musalahati sufiya, za ka ga maganganu kala daban-daban a kan ire-iren waɗannan. Ibn Taymiyya yana so ya tattauna mana a kan waɗannan matsala, musamman game da as-sakar da kuma menene ya halasta a cikin shi, me bai halasta ba, me daidai, me ba daidai ba, me shari'a ta sani, me ba ta sani ba, me aka ƙirƙiro, me aka ƙara. Za ka ji bayanai a nan da zai yi wanda suka shafa ka, insha Allah. Kamar yadda muka faɗa, wato as-sakar ko as-sukur shine gushewar hankali ko shiga cikin wani yanayi daban ko wani abu da jin daɗi ko damuwa ke kawowa. Allah yana cewa tattakhiduna hu sakaran, kaga wannan na jin daɗi ne, wa rizqan hasana, ko haka ne, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, ko haka ne. Haka ne ku? Yau tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kaga as-sakar anan wanda ke faruwa daga mayen shan wani abu mai maye, to jin daɗi ne ke kawo shi. Mutane suna ga sun sha sun ji daɗi ne. Ko kuma wancan na mutuwa, inna lil mauti da sakarat, da kuma waja'at sakaratul mauti bil haqq, wannan kuma tsabar tashin hankali ne. Da kuma wanda Allah ya faɗa na farko suratul hajj, wataran nasa sukara, za mu zo zai mana magana akan wannan a keɓance, bari mu bar shi sai ya ji can, insha Allah. Ya ce qad takallamtu fi ma madha min al qawa'id ala ma'ani al fana'i al mawjudi fi kalam al mashayikh wa sufiyya. Malam ya ce abin da ya gabata na yi magana akan ka'idoji da suka shafi ma'anar abubuwa da ke da alaka da fana'i wanda ke cikin maganganun sufaye, wa annahu thalathatu aqsami, kuma inda muka ambaci cewa shi fana'i kala uku ne. Qismun kamilun, bangare na farko cikakke ne lafiyayye, lissabiqina, wanda ya shafi as-sabiquna as-sabiqu was-sabiquna as-sabiqu, da Allah ya ce masu irin wannan fana'in, masu shigewa cikin bautar Allah, no shakin, su ne as-sabiquna as-sabiqu. Wa qismun naqisun li ashabil yamin, ko kuma bangare na biyu wanda yake da tawaya bai cika ba, shine na ashabul yamin, ma ashabul yamin, wanda aikin kirkin su yarin jaye aikin su da ba na kirki ba, wannan sune ashabul yamin. Dan nan kuma sai wa qismun thalithun, da bangare na uku, lizzalimin alfasiqin alkafir, sune ashabu shimali kenan, fi samimin wa hamu. Waɗannan guda ukun ya ambace su a baya, mun karanta su tun a can farko farkon littafin. Sannan kuma akwai ka'idatun fil fana, ka'idatun fil fana littafin Ibn Taymiyyah yana nan a cikin majmu'ul fatawa, an buga shi a cikin majmu'ul fatawa a cikin juz'i na 10, ka'idatun fil fana juz'i ne mai zaman kansa, to anan ma yayi wannan bayani. Fal awwalu, na farkon can da yace kamilun lisabiqina, shine al fana'u an ibadati ma si wallahi wal isti'anati bi, mutum yayi fana'i ya dilmiya cikin bautawa an ibadati masu wallah
ya kau daga barin bautar duk wani abu wanda ba Allah ba, ya kauce daga wannan Allah kadai yake bauta ba, da haitu la ya abudu illallah, ke da zai waye gari bai bauta wa kowa sai Allah, wala yasta'inu illa billah, bai neman taimakon kowa sai Allah, wa hadha huwa dinul islam, wannan shine tsabara ga addinin musulunci, kuma Allah kadai kake bautawa, mukhlisina lahu din. والثاني نوعي نبي شيني نوعينا واني اتشينا لنكسا نا أصحاب اليمين يتشي الفناء عن شهود ما سوى الله تيني عينه كو دقا قنن شدشي دوان أبو أمبا الله يعيف يجيب بمشهوده أم مشهوده يدن زي قويو دقا شهاد دقا شي داشي زوا شي داشي وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق وعبارة الخالق wannan ga mutumin da ya kasa hada tsakankanin wato yin bautar Allah da kuma duniyar ta ga mutumin da ya kasa kulla musu aure madaidaici wani lokaci duniya tana galabaita sai in ya shiga cikin duniya sai ya manta da al'amarin lahira san da yake al'amarin lahira sai ya ciraci da al'amarin lahiran kawai to wanda yake wannan shine yake da nakasa بل ما شهده عنده او معبوده واحد ومشهوده واحد ابن ديك غني دكا داي يجي وهذا يعتري كثيرا كل عيسوية من هذه الامه الذين لهم وصف العباده دون الشهاده يجي wannan yana fujiro wasu mutane da yawa a cikin wannan al'umma ta mu ta dan adam kaman wasu mutane da ake ce musu al-isawiyya wannan wata firqa ce daga cikin firq ta yahudawa da ta bayyana a zamanin khalifancin sarki Abu Ja'far al-Mansur khulasar magana su shine su sun yadda da annabtar manzala sallallahu alaihi wasallam amma sai suka ce annabtar shi ta keɓanci larabawa ne kawai duk wanda baba larabe ba ko yayi ma Allah bai daura mishi wasu batattu ne a cikin kafirai to irin waɗannan kuma sai suka shigo wasu suka shiga cikin musulunci cewa in ka ga dama kana iya ka shiga amma ba dole bane ka shiga musulunci dan ba in kai ba balarabe bane to sai yake ci musu al-isawiyya to waɗannan da ire-iren su sune irin waɗanda sun siffantu da ibada amma ba su siffantu da shahada ba wato shaida abin nan din tsayuwa akan ibada falahum quwwatun fil ibada wal-inaba wal-mahabba suna da ƙarfi wajen ibada da kuma ga Allah da nuna wa Allah kauna yajtaribuhum zalika ila ma'budihim wa maqsudihim wa mahbubihim wannan yana jan su zuwa ga abin bautar su ga manufar su ga abin son su walaysa lahum quwwatun ma'a zalika ala shuhuri sa'iri ma yaqumu bihi bil ka'inat amma ba su da ƙarfin ganin sauran abin da yake yi na sauran halittu kuma yastaiqu min al-asma'i was-sifat bas da karfin gane sunaye da sunan da Allah ya cancanta kawai ibada suke ba sa fahimtar al'amarin Allah wa ulai lam yakunu wajiban lam yatruku wajiban wa ulai idan lam yatruku wajiban lam yadurru idan mutun yana ta ibadarsa amma bai fahimci al'amarin sunaye da sifofin Allah yadda ya kamata ba bai fahimci labari ko karatun tauhidin Allah yadda ya kamata ba sai malai yace irin wannan idan bai sakaci da wani wajibi ba to ba komai a kansa wato ba dole sai yana da ilimi mai zurfi cikakke akan irin wannan mas'aloli ba wa in taraku mustahabban mushtaghilina anhu bima huwa afdalu minhu lam yunqalu an maqami haka nan idan suka bar wani mustahabbi suka dage akan wani abu da suke gani yafi mustahabbin falala to ba a cewa sai an cire su daga wannan bugiran wa in ishtaghalu amma tarakuhu min almustahabbi bima laysa min fantikaluhum ila zalika alafdali afdalu idha amkana idan ku suka shagaltu da wani abu wanda ba mustahabbi ba suka bar wani mustahabbi to za a iya cire su daga wannan da ba mustahabbin ba a koma da su kan mustahabbin to hakan shi yafi in za a iya wa illa in ba za a iya ba fa fi il maqduri alayhi min as-salihati khairun min al-ihtimami bima yu'jazu anhu ka dinga aikata abinda zaka iya na alkhairi shi yafi maka fiye da ka ba da muhimmanci akan wani abin alheri wanda kuma yafi karfinka bai suddu an ghairi wanda zai hana ka yin wanda ya kamata ga aikin da zaka iya na alkhairi kai tsayawa kai kana ta kokarin wani wanda kuma ya gagare ka wa in taraku wajiban aw fa'alu muharraman ma in kana al-ilmi bil ma in kana al-ilmi wal qudra fa hum mu'aqabun ala zalika idan ku suka bar wani wajibi ku suka aikata wani haramun tare da suna sani za su iya aikata wajibin nan kuma za su iya barin haramun din nan ciki wannan laifi ne za a kama su da shi wa in kana ma'a suqut at-tamyizi idan kuma aikata laifin da suke yi din yana faruwa ne saboda ba sa gane abubuwa li sababin yu'dharuna bihi saboda wani dalili ya hana su gane su tamyizi yace mithlu zawalil aqli aqlin bi sababin ghairi mahduri kaman gushewa hankali sakamakon wani sababi wanda ba haramun bane wato mutum ne je shaye shaye ya kusa da hankalin shi ba au sakarin au sakara bi sababin ghairi mahduri ko kuma ya je ya maye amma mayen ba ya zo mishi ta hanyar abin da yake haramun ba au ajazin la tafrida fi ko kuma gazawa ce ta shi fala zamma alaihim tubabu babu zargi a kansu wato mutum ne yana iya kokarin sa ya ga yayi abin da yake wajibi a kansu wani wajibin sai ya kasa yin shi me yasa ya kasa yin shi saboda wani uzuri da ya hana shi ya tamyizin wajibi wato bai san shi ba ko kuma bai da dama aikata shi ko kuma saboda hankalin shi ya gushe hankalin nan ya gushe ne ba ta hanyar shi ya sababa wa kanshi gujewa hankali ta fuskar shaye shaye ko wani abu ba ko kuma dalilin da ya hana shi wannan wajibin shine kaba gazawa ce ta dan adam ce wannan babu zargi akan su wa in kana ma at taklifi fa sababu dhamm qa'imun lahum thumma lahum hukmullah yace idan kuwa su suka daukar wa kansu wannan rigingimin da suka kasa aikatawa to akwai sababi kenan da za a zargi su daukar kanka abinda daga baya zaka kasa na iya jama zargi yace thumma lahum hukmullah sannan kuma ba a ce musu ɗan wuta ko ɗan aljanna ko sun tsira ko sun taɓe sai a bar su da ƙashin irada Allah yace hukmullahi fihim kasairil kama da sa'iril mu'minina kamar yadda ake sauran mu'mini min kauni dhanbi saghiran aw kabiran maqrunan bi hasanatin mahiya ta yadda ake kallon wato sauran mu'mini cewa in kai zunubi babba ne ko karami aka gwama shi da kyawawan ayyukanka wanda suke wanke zunubai innal hasanati yudhibna sayyi'at aw ghairi zalika min ahkamis sayyi'at ko wani abu daga cikin hukuncen da suka shafi laifuka laifukan mutane da suke yi akwai hukuncen an tana a can baya a cikin al-iftira ibn tibiya yayi wannan magana game da ababan da ke sa a gafarta wa mu'minai zunubai wajen guda bakwai daga ciki akwai al-hasanatul mahiyat akwai at-taubatu wal istighfar sannan akwai al-masa'ib al-masa'ib wal ibtila in Allah ya so ya gafarta maka zunubai yana iya gafarta maka ta hanyar ya baka gamdakatar kai tuba kai tuba kai istighfari kai nadama ko kuma ainihin ya baka damar aikata wasu kyawawan ayyuka a bayan wancan zunubin shine innal hasanati yudhibnu sayyi'at ko kuma jarabawa jarabawa da Allah zai mutunta rashin lafiya kamar yadda yake cikin hadisi Abu Dawud cewa musulmi ba zai gushe ba yana rashin lafiya har sai ya karkadar da dukkan zunuban shi kamar yadda bushasshiyar bishiya take karkadar da dukkan ganyenta musulmi ba zai gushe ba cikin musibu iri daban-daban a cikin dukiyarsa da iyalansa da lafiyarsa da rayuwarsa har sai an gafarta mai zunuban shi shine wani zai zama cuta da zai yi ta ajali ran da zai mutu bai da sauran zunubi Allah ya gafarta mai wannan yana daga cikin da Allah yake gafarta wa mu'minai zunubai sannan akwai kuma ceto wanda za a je mutum zai tafi lahira da zunuban amma kuma sai Allah ya ba da dama sai a cici shi Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ko ayyukan shi na gari dama ko ƴaƴansa da suka mutu kanana ko qur'ani ko azumi ko amana ko wani salihin bai sai Allah ya ba shi dama sai ya cici shi akwai wannan shi sannan kuma akwai zaman ruman a gidan wuta Allah ka tsare mu da shi wanda sai an kai shi gidan wutan an babbaka shi na wasu shekaru a karkada zunuban saboda zunuban sun mai annakiya a cikin shi ibn tamiya ya faɗi wannan mun karanta a baya haka ibn qayyim a cikin adda'u wa dawa shi ma ya tattauna wannan mas'ala da wani littafi daban wanda ba wannan ba so ya da lissafa su guda bakwai wadanda suke akwai kuma sadaka ya fadi sadaka ma tana daga cikin hanyoyi masu sa kankara zanubai wadanda suka taru a kankare mutun su sakamakon sadaka da yayi ko ciyarwa akwai ciyarwa har ya kawo wannan magana ta waccan mata karuwar ta shayar da kadan gari ne ko kare ko aka gafarta mata da sauransu don kalisa ma za ka san kai guda bakwai su ne wadannan yake cewa ahkamu sayyi'at hukuncen da suka shafi laifuffuka yaya Allah yake da laifuffuka in Allah ya gara ma kuma hakanin kawai sai Allah ya yafe su gabaki daya shine wannan da Allah subhanahu wataala zai tarbawa yayi magana da shi shi da shi yace a duniya kai kaza kai kaza kai kaza har bawa yanki tsammani yana ganin kawai cewa za a ce ne ta huta sai Allah yace to a duniyar ma da kai an rufa maka asiri har ka mutu ba wanda ya san kana wannan laifi ba wanda ya san cewa kana kaza ko baka kaza to ka je yau ma na yafe maka ka je babu wanda bai sani Allah gafarta ba yace to duk mu'mini da yake cikin irin wannan halin wanda ya kasa yin wani abu da yake wajibi a kansa saboda gazawa ko saboda wani uzuri na rashin sani ko saboda wani uzuri na gushewa hankalinsa a san da ya kamata yi wannan abun ko wani abu makamancin haka yace to ba za a zarge shi ba za a zarge shi ne kawai idan ya zama shine ya zake har ya sawo da kanshi wannan uzurin shi ya sa'ayi ya kai ga kan uzurin yace kuma hukuncinsa game da ya Allah zai da shi akan wannan zanubin to yana wurin Allah karkashin wannan hukuncin ba hukunta a ce dan wuce ne shi ko kuma a ce Allah ya gafarta mishi duk ba a yi malam ya khruju ila alqism althalith matakar mu'mine ba su fita daga wannan bigiran na biyu ba suna nan a cikin ashabul yamin wanne ne na uku wa huwa fana'ul kafirin shine bigire na kafirai wa huwa ja'al wujudul ashiya'i huwa ayn wujudul haqq kafirai wanda suke ganin cewa samuwar abubuwa shine samuwar Allah masu ittihadi kenan aw wujudu nafsihi ayn wujudi ko samuwar shi mutumin shine samuwar Allah dan ittihadiya da hululiya kenan kama bayyanahu mimma zahibi ahli al-hulul wal ittihadi fi ghairi hadha al-mawdi kamar da muka bayyana wannan a wani waje fa inna hadha kufrun mana yace kaga wannan ittihadi na cewa bawa da Allah abu daya ne ko bawa da Allah sun shige jikin juna mana yace wannan kafirci ne karara ba'da qiyamin wa sahibuhu kafirun ba'da qiyamin hujjatani duk wanda yake cewa shi da Allah duk abu daya ne ko Allah ya shiga jikin shi ko Allah ya shiga jikin kaza ko duk an hade an zama daya to za a tsaye mai da hujja sannan a kafirta shi da zaran ya fada ba za a ce ya zama kafiri kai tsaye ba sai an tsaye mai da hujja mai tsaye da hujja shine a kama shi a kai shi gaban alkali ko gaban wani shugaba ya tuhume shi a sa malamai su gaya mishi hukuncin abin da yake fada in duk da haka yace eh yana sane ya yarda haka yake ne to shine ya kafirta da haka mu kiyaye da ma ba a yi talakin kalmar kafirci ga ayan dan sun aikata aikin kafirci da gaskiya mutanen da suke iddiain musulunci suna nan har yanzu a matsayin musulmi sai an tsaye musu da hujja wa in kana jahilan idan ko jahili ne wawa kamar da mafi yawan masu yin wannan maganganun a yanzu haka suke aw mutaawilan ko yana da tawili lam tuqam alayhi alhujja ba a buƙatar sai an tsaye da hujja ba buƙata a tsaye da jahili hujja sai dai a karantar da shi a nuna mishi me daidai haka mutaawili shi ma sai dai a mai horon da aka ga ya cancanta a yi mishi yace kallabi qala idza ana mitu fahriquni thumma zarruni fil yammi fa hadha amruhu ila Allah ta'ala kamar wannan mutumi da yabo a cikin hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta shi a baya wani da cikin bukhari wani mutum da yace ta'annati yace aikin asha shikenan da yabo mutuwa sai ya cewa yanshi in na mutu ku kona gawata ku dandaka ainihin wato to kas sai tayi laushi sannan sai a je bakin teku a kalli inda iska take bi sai a shekar da ainihin wato wannan toka ana haka sai Allah ya sake sa aka tattare ta gabaki daya ce malaiku ku tattare mu ta gaba daya sai aka tura shi aka sake kera shi gashi a gaban Allah Allah ya ce mishi me yasa kai haka yace saboda tsaba tsoron ka nake ji ya Allah tsoron gamuwa da kai nake sai Allah ya gafarta mishi to shi yace al'amarin wannan yana ga Allah ma'ana wani ba zai yi wannan yanzu a ce to shikenan shi ma ya tsira ba kar ka ma ce zaka gwada yawa fa hadha amruhu ila Allah ta'ala al'amarin wannan yana ga Allah kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul Allah yace ya ku wanda kai imani kar ku ainihin wato kusanci wurin da ake sallah wa antum sukara alhalin kuna halin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun koma cikin hayyacin ku kun san abin da kuke sukara jam'i ne na sakran sakran kaman afshan sai a ce sukara a larabci ana iya cewa ma sakra da yake bai zo a cikin qira'a ba kamar da malaman qira'a suke faɗa sai dai a waccan ayan wataran nasa sukaran to nan ya zo a wasu suna karanta shi kamar hamza da kisai wataran nasa sakra hamza da kisai da khalam suna karanta wataran nasa sakra kamar da za a ce afsha jam'u afsha ko ka ce qatla jam'u qatil ko jarha jam'u jarih ana iya irin wannan jam'in yana zuwa wani lokaci amma dai a riwayance to sukara ne amma ana iya cewa sakra ana iya cewa kuma sakara ayi masinun din fatha wato masu mayi wannan aya kamar yadda aka sani ta zo ne a matsayin mataki na biyu da qur'ani ya bi wajen kawo shari'a ta haramcin giya da an yi tambaya game da giya yadda Allah ta'ala al-khair wal maisir kuzima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas suna tambaya ka game da giya ka ce musu akwai zunubi mai yawa kuma akwai abin amfani wa ismuhuma khairun akbaru min nafihima zunubin su kuma yafi girma fiye da amfanin su wato daga nan ma wasu masu hangen nesa cikin sahabbai sai suka daina mu'amala da giya sai aka zo wata rana kamar yadda cikin wata kissa sidna ali shine ya samu kansa a wannan yanayi ya sha giya kuma yana limanci da karanta alqur'ani ba daidai ba sai aka so kada cewa daga yanzu an takaita lokacin shan giya daga dai lokacin da aka yi wata sallah wadda mai biye da ita tana da nisa to za a iya sha kamar daga isha zuwa asuba ko daga asuba zuwa azhar amma tsakanin azhar da asar da magriba da isha lokacin bai kai a sha ha abugu sannan kuma a watsake ba to da aka ka asha shine la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna faj'al al-gayata allati yazulu biha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya matukar abinda ake nema shine allati yazulu biha hukumus sakaran sakar an ya alama ma yaku matukar abinda zai sa hukuncin mai magagi mai maye bugagge ta tashi daga kan mutum shine an ya alama ma ya ku ya zama ya sa abin da yake fara wannan mataki ne fikir ka ba kai mataki na uku na innamal khamru wal mais wal maisir wal asab wal adla fa mata kana la ya alama ma ya ku fa huwa bis sakar duk mutumin da bai san abin da yake fadi ba bai san abin da yake yi ba yana irin yana marisa irin na dan giya to wannan yana cikin mai wa idza alima ma ya ku kharaja al hukmi zaran ya san abin da yake fada ya dawo cikin hayyacin shi ya fita daga hukuncin mashari fa hadha aslun yajibu i'timadu wannan ita ce ka'idar da ya kamata a jingina da ita wa hadha huwa haddus sakrani inda jumhurul ulama wannan rashin sanin abin da yake shine abin da ake nufi da wato shine definition na as-sakran mutumin da bai san abin da yake ba sakamakon wani abu da shi wa qala ahmad ibn hanbal بما نقله عن سعيد بن جبير انه قال الامام احمد بن حنبل yake cewa ta hanyar abin da ya hakaito daga malam sayyid dan jubair yace idza lam ya'lam bi thiyabihi min thiyab ghairi wala na'alihi min ni'ali ghairi in ya kasa tantance tufansa daga tufan waninsa da takalminsa daga takalmin waninsa wato yana kwatance irin yadda suke yi da in aka shiga cikin hana da wato kamar yanzu mace biya falo kenan ko hanut in an shiga suna cire mayafin su saji ko irin turawa suke a cire mayitaf coat a rate a cire hat hula kabo yi take kowa sunanta malafa a aji ko to kuma da man takalmi hala an cire shi a kofar shigowa kuma kamuncin su in sai gama sha in mutun ya tashi ya kasa bambance wacce ce hular shi ko wacce ce rigar sa to lalle yayi mai to saka takalmi ya saka na wani ko ya dauki takalmi mai saka aljihu ko kuma ne waka yake cewa an banda tsiyan mashayin giya wani isharaguna sun tsaya yace musu ko kuna lafiya in sun yi shiru yace sun jiya ba ai sun amsa cewa wan jama'a marar zuciya inji wani uwa ki can baya da kaga dan giya bai da dadin sha'ani ko misalan zakki Allah shi kyauta shi sa aka hana saboda yana jan gulakanta kai da cin mutuncin al'umma faja ala zalika adama tamyiz baina thawbihi wa thawb ghairihi yasa ina wannan kaida inji sai dan Jubair shine wato rashin gane tufan sa da tufan wanin sa dalili ne akan cewa yana cikin maye wayruwa an shafi annahu qala shi ko shafi cewa idza ikhtalata kalamuhu al-mamdhum wa afsha sirruhu al-maktub yace idan zancen sa wanda yake tsararren zance ya cakuɗe idan yayin magana akan ta masu hankali magana ta goma kamar ta yara ko ta ainihin wato aljanu babu kan gado yana burkita abubuwa yana yin abubuwa babu coordination wa afsha sirruhu al-maktub kuma ya tona asirin shi wanda ba a sani ba dan daga cikin dabi'ar dan giya duk wanda ya shiga maye zai ta tona asirin ababan da aka yi a goye wanda ba a sani duk abin da ba a sani zai ta fada a yanan nan ma an yi kaza ai ba kai kace kaza ba ko ya zazzagi mutane masu mutunci yace fasakaru yajma'u ma'anayi shi maye yana hada ma'ana guda biyu wujudi ladza wa adami tamyiz jin dadi da rashin sanin abin da kake su masu shan giya da sauran ababan shaye-shaye suna kudurta cewa wannan shine kimma a dadi fita da kan hayyacinka to ka kai kololuwar jin dadi ke sannan kuma ka wayi gari ba kama san me kake don za ka gama galibi sukan sha ne in suna cikin damuwa ko bakin ciki ko kunci ko suna so su kai matuƙa wajen shiga farin ciki a wuraren bukukuwa ko lokacin da su gani sun samu cin wata nasara da aka sai a ce a zo a yi celebration sai a buɗe kwalabe ko tukwanen giya a yi ta sha har sai an fita daga hayyaci wallazi yaqsudu sakar kad yaqsudu ahaduhuma wanda ke neman ya shiga maye yana iya zama manufar shi ɗayan biyu ne lazza ko tamyiz ko adamu tamyiz yace wa kad yaqsudu kilahuma wani kuma yana iya buƙatuwa zuwa ga biyu yana neman lazza kuma yana so ya samu adamu tamyiz ko mutumin da ya shiga cikin wani bakin ciki to yana so ya manta da komai na duniya ya zama baya tuna wannan bakin cikin suna yin haka wa huwa ismun kuma wannan zunubi ne fa inna an-nafsa laha ahwa'un wa shahawatun taltazzu bi nailihima wa idraki saboda ita rai tana da wasu ainihin soyayyen zuciya da ababan sha'awa wanda take jin da'in ta same su ko ta riske su wal aqal wal ilmu bima fi tilka al-af'ali min al-madarrati fi dunya wal akhirah yamna'uha min dhalika amma da hankali consciousness da ilimi yana hana rai ta yi kokarin riska wannan ilimi na shari'a ma'ana rai na so ta mallaki abubuwa ta kece rai kin yana so yayi abin da ya ga dama ya kece rai ne yayi abin da yake so da kuɗi da mata da sarauta da ƙarfin fada a ji da kariya wasu ko juya su yadda kaga dama da dan adam yana da wannan shine shahawatun nafs wa ahwa'uha shahawatun nafs wa ahwa'uha da dan adam asali yana da wannan domin innahu kana zaluman jahula shine asalin shi dan adam asalin shi yana son zalunci kuma ya jahilci ilimin Allah da haka wannan son zaluncin da dai ilimin Allah suna sa shi ya zama dabi'ar sa tana son ya zama ya kece rai ya fi kowa ya yi duk abin da yake so to me ke jallin zamun dan adam ya ƙin waɗannan shine hankali yana nan yana yin hankali yana hankali zai dinga daina wasu abubuwa shi za aka ɗauki shari'a akan marasa hankali yara da mahaukata da wanda ya shiga cikin halina kamar suma ko makamanta Allah ya ɗauke alƙalami akan yaro da mahaukaci da waye ɗin ma da mai bacci ko saboda ba san abin da suke yi idan kaga abu da dama wanda yaro yake yi abu ne na laifi abu ne na Allah wadare amma dole an kyale shi saboda an san yaro ne inda babba zai za a zarge shi za a kyare shi idan da akwai yaro anan wajen inda ake zaunan nan ba ruwan shi ta masallaci ne zai iya sakin fitsari ya dalalar da shi ko da a daidai wurin liman ne ko a kan mambari ne ba abin da ya dame shi amma inda wani a cikinmu zai yi fitsari haka wani irin zargi ne ba za mu mishi ba sai ai baka kyauta ba ai shi ma ya san me ke da mutum ma ba zai fara ba to me ke hana ka yin wannan fitsarin hankali da ya gujiro maka daga baya yake gaya maka cewa kai eh nan wurin ba wurin yin fitsari ba ne in kana so kai fitsari ka tashi ga ban ɗaki can ka je ka kewaya a sirrance ba wanda ya sa abin da kai ka yi ka fito sannan kuma abu na biyu kuma shine ilimi da ya sanar shi ka cewa wannan wurin masallaci Allah ya bashi wata alfarma kuma in kai wannan abin kana sana Allah zai kama ka da laifin keta alfarma ko mun gane kaga su biyu al-ilmu wal aqal su ne duka ma'aunan da ke hana mutane yin barna akan duniya da barnar da za ta shafi makomarsu a lahira don biyun ba su haɗu ba za ka iya samun nagartar duniya amma ba ka samu ta lahira ba sai an haɗa biyun dole domin akwai mutanen da misali suna da hankali kuma hankalinsu ya ba su dama sun tsara ababen da za su rayu amma saboda rashin ilimin lahira ba su damu da lahira ba su ne waɗanda suke ‘yan duniya kawai ke galibin kafirai a kan wannan matakin suke da wasu cikin musulmai waɗanda suke suna cikin dayarci Allah ka tsare to don haka ita rai tana da buƙata zuwa ga hankali da ilimi don su yi mata linzami daga aikata waɗannan abubuwan to wanda ya sha giya yanzu yana so ne ya barambara da hankalin shi da ilimin shi kaji sirrin laifin shan giya ke yana so ya barambara ya fita daga ilimin shi da hankalin shi na ɗan adam ya dinga yin abu a matsayin mara hankali mara ilimi to kamar yana kwaɓe rigar darajar da Allah ya mishi ta mai hankali da ilimi ni za aka hana aka ce kuma hanin mai girma ne hadda haddi da rayuwar mutum idan ya yi saboda Allah subhanahu wataala bai san mutum ya fita daga wannan insaniyar ya koma haiwaniya domin dabbanci ne mutum ya sha giya ya ga yana aikata duk abin da ya ga dama shi za a ce mata ummul haba'isa ko da Hausa ko ma Hausa ne ko ummul haba'isa Hausa ne ma kuwa ashe larabci ne wa uwar dukkanin munanan ayyuka mutum ya sha giya ya fita daga hankalin shi zai iya ɗaukan bindiga ya kashe wani ya kisan kai zai iya zuwa ya yi zina ba sanin ya yi ba zai iya gabatar da kanshi ga wani haɗari kamar ya taɓa wani abin da zai cutar da shi lantarki ko ya je mota ta kaɗe shi ma'ana bai da abin nan bai da tamyiz bai da sense bai san me yake yi ba shi za aka hana yace fa idza zalal aqlu al hafidu in basata an nafsu fi ahwaiha idan hankali ya gushe sai ka ga rai kawai ta saki jiki duk abin da take so ba ce kamar yadda yaro yake sakin jiki duk abin da ya ga dama sai ya yi ya ga dama ya zagi mahaifiyar shi kai ko ka san in kai haka dan wuta ne kai ka sani ka san bai dace ba ko ba musulmi ne kai ka san darajar kuwa kuma a matsayin ka na musulmi ka san cewa in ka cutar da mahaifanka Allah zai kama ka ka kai ba za ka yi wannan ba yaro zai iya kawai haka nan yayi ta kuka a rasa mai ke damun shi yanzu kai rashin rabanka da kuka kafin aure ta ga kuka ai ba karama yake bane wani ma inda ka san dutse wa inna minal jibali hu la ma yatafajjar minhu sana wani wallahi ko dutse haka ya gan shi wajen rashin kuka amma yaro yanzu yaro dan karami shi kara biyu ko uku ko ta kila rabin rayuwar shi ma duka kuka ne daga sanda aka haife shi zuwa yau abin da ya babu abin da yake kuka yawa saboda bai da tamizi duk abin da ya ga bai mai ba ko zai fashi da kuka a rasa ai ta cewa menene ai ta lallai shi Allah shi kyauta wa harrama Allahu sakara li sababaini zakarahum Allahu ta'ala fi kitabihi bi qawli Allah ya hana a sha giya a yi maye duk abin da zai sa maye an hana shi saboda ɗayan saboda abubuwa guda biyu Allah ya ambace su a cikin faɗin shi a cikin ma'ida inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dhikrillahi wa anis salah lalle shaytan ne yake so ya bujuro muku da gaba da kiyayya a cikin shan giya da yin caca wa yasuddukum kuma yake so ya katange ku an zikirillahi daga ambatan Allah wa anis salati da kuma sallah فأخبر أنه يوجب المفسدة الفاشية في النفس بعدم العقل ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل التي خلق لها العبد وهي ذكر الله والصلاة kaga an bayyana cewa shan giya da caca yana kawo barna guda biyu barna ta farko shine kawar da hankali wannan shi zai ja ai ta gaba da kiyayya barna ta biyu kawar da abinda aka baka hankalin dan shi akwai abinda Allah ya kawo mutane shi a duniya shine ibada saboda su samu daman yin wannan abin sai Allah ya ba su hankali kisa Allah bai ba dabbobi ba sai ba yara da mahaukata ba dan wace sun yi ibada ba Allah ya sahali musu ibadan to shi hankalin an baka shine dan ibada ta kauda hankalin kuma ta hana ka yin abinda aka baka hankalin dan yin shi shine sallah da ambaton Allah wa kad yakunu sababu sakri min al-alam yace har ila yau maye yana iya faruwa daga tsananin al-alam ciwo ko ɗacin bala'i kama ya kunu min al-lazza kamar yadda yake samuwa daga dadi ana iya samun maye ta jin dadi ana iya samun maye kuma ta shan wahala kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa tarin nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna azaban lahi shadid da Allah yake bada labari akan mashhadin tashin alkiyama abinda zai faru ranar tashin alkiyama idan an gusa kaho na farko din nan musamman kamar da malamai suka fassara cewa watadhalu kullu murdi'atin go amma arda'at har ma kamar kace wato duk wata mace mai shayarwa za ta tazhalu za ta rafkanu amma arda'at daga abin da kishi ta shayar sai Allah ya ce wataran nasa sukara za ga mutane cikin maye wa ma hum bi sukara kuma wallahi ba maye suke walakinna azaban lahi shadid amma tsananin azabar Allah ne da za ta riske mutane a ranar Allah ka tsare mu daga wannan azaba fa akhbara annahum yarawnahu yarawna sukara wa mahum bisukara kage ba da labarin cewa za a gansu cikin maye amma ba masu maye bane malamai sun huja da wannan aya akan halascin wajen ba da labari mutun yana yin exaggeration in ana so labarin ya kama hankalin mutane domin qur'ani anan ko suna ganin yayi exaggerating labarin tunda da kanshi ya ce ba maye suke cewa ake kamar suna maye kamar kace ka ga sojojin nan wallahi sun fi dubu ko ba su kai dubun ba misali ka ga exaggeration to da aka ce wato za a ga mutane kamar suna maye amma kuma qur'ani da kanshi ya ce ba kuma maye suke ba za ka ga mutane cikin maye amma ba maye suke wasu kuma suka ce a ana nufin ba maye ne wanda su suka dawo kansu ba wama hum bisukara ba shan abun maye suka yi to sai tabbatar da ashe mutum zai iya samun kanshi cikin magagi ko da bai sha wani abu ba idan ya gamu da wani yanayi wani tsoro ko tashin hankalin da ya ka shiga ko kuma ka kusa ka shiga ka dan kamar ka tsira haka irin by miracle ka tsira daga wani tashin hankali sai ka rudi ko mutumin da misali ya ga hatsari ga shiga hatsarin sai kuma Allah ya kawo da shi daga hatsarin halaka yana sambatu yana magana bai sa abin da yake fara ba to tsabar tashin hankali ko mutumin da aka yi mishi kamar ai maka wata gagarin masata kamar yanzu kawai yan yahu su kwashe maka miliyoyin ka daga account wannan iya fitowa a guje na ihu a gari sai an daure shi sai an mai allurar bacci da ya zafa mai ya dan kwana biyu na bacci ka mai dawo ya ce shi irin da cewa sun sace wallahi sun kwashe kuɗi ko ka dena yin wani yare wanda ba da ba san ya iya shi zai rikice da yare to duk wanda yana cikin maye da kike samu ta Allah ya tsare mu da muguwa asara wa idza urifa zalika don ka san wannan fa sababu sakri as-sakar ma yujibu al-ladha wa yamna'u al-ajl wa minhu as-sakar bil aqma wal ashriba al-muskira in ka san cewa sababin da ke jawo wato maye akwai abin da yake sanyawa na jin dadi kuma ya hana mutum ilimin sanin abin da yake yi fa minhu kasancewa daga cikin ainihin wato maye akwai as-sakar bil aqima ta hanyar abinci wal ashriba ko abin sha al muskira masu sanya maye giya da dangoginta giya da dangogi abubuwan da suke sanya maye ko wani abinci wanda ke sa mai fa inna qa'imaha yahsul lahu bidhalika ladza wa surur wanda ya ci ko ya sha wannan abin da ke sanya mai zai dinga jin dadi yana farin ciki wa huwa alhamilu li aktsari an-nasi ala shurbiha kuma wannan mayan wato mutane ba shi suke nufata ba wanda suke nufata wannan farin cikin da jin dadi wa yaghibu aqlu kuma idan mutun ya sha sai hankalin shi ya gushe fatajibu anhum humum wal ahzan tilka sa'a daidai wannan lokacin sai ya ji baya jin damuwa baya jin bakin ciki ya tsira daga damuwa da bakin ciki na iya daidai lokacin kawai eh tamfarari ne tamfarari yake samu wato waraka daga damuwarsa da bakin cikinsa na iya lokacin to gashi Ibn Taymiyyah ya fara fatattaunawa akan wannan mas'ala kuma lokaci yayi zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله